Usman na cewa
tattaunawa ya zo ne bayan zargin da mun kai ma ta Faransa da kasalan da a cikin harkokin zagaye na biyu na neman shugabancin kasa. Akwai hulɗa tsakanin Faransa da Niger. In shi jakada ya ce ya nemi tattaunawa da ɗan takararmu kasan mu a Afrika, an ka ce bakonka Allahnka ne, don ka yi je gidan Alhaji Muhammad Usman kuma asirance sun kaga juna. To ba zan faɗa maka ba abinda sun ka ce.
Kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asumani Muhammadu ya ce wannan ganawa da daɗaɗɗiyar al'ada ce da ta samo tushe shekaru aru-aru.
Jam'iyyar PNDS tarayya tana da hulɗa da ƙasaisai da dama, balle ƙasar Nijar ita da kanta ta gadi hulɗa da ƙasaisan duniya musamman ƙasar Faransa. Mun gadi wannan tun daga Jero Hamani har sai da kunce da ya zo ya zauna da ƙasar Faransa har zuwa lokacin da ƙasar rayuwar shi ta zo. Kenan ba baƙon abu ba ne ba ga wani da ke ganin zai iya samun mulki yau ko gobe a cikin Niger. Saboda haka babu damuwa haɗuwanmu da wani jikada na ƙasar Faransa ko wani minista na harkokin waje na ƙasar Faransa ko shugaban ƙasar Faransa.
To koya kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke kallon ziyarar ta jakadan Faransa a gidajen 'yan takarar zaben shugaban ƙasar Niger? Tambayar kenan da na yi wa Musa Cangare, shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Ba mu san abin da suka tabbatar a kai ba, amma dai kowa san da iya da nasaba da zaben da ake shirin yi. Kasan ko kasa kamar Faransa wanda take da jami'anta a nan take da intere da yawa, to ana zabe cikin kasa inda suke da abubuwa muhimmai, za su nemi su san watakila ne ne ra'ayin waɗannan 'yan takara a game da waɗansu abubuwa. Hankalinsu ma wani bi tana yawa ya tashi a game da waɗansu abubuwa da suke yi ko suke gani. To tana bisa wannan ne suka samu ganawa don su samu su yi magana da waɗannan 'yan takara su san makoman alaka tsakaninsu da watakila da ƙasar Nijar.
Ƙasar Faransa wacce ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka ta shafa shekaru kusan 50 tana haƙar ƙarfen uranium a yankin Agadez, yayin da a yanzu haka wasu sojojinta ke girke a wannan ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci, abinda ya janyo suka daga wajen ƙungiyoyin fafutuka saboda a cewarsu matakin wani sabon salo ne na mulkin mallaka a daidai lokacin da ake faɗi tashin ganin an watsar da kuɗaɗen sefa masu alaka da siyasar tattalin arzikin Faransa a ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin Cambodia ta yanke shawarar dakatar da atisayen sojanta da China na makonni biyu a watan gobe, inda ta ambaci buƙatar rage kashe kuɗaɗe a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus. Duk da ikirarin da 'yan adawa ke yi na cewa gwamnatin ta yi hakan ne don kaucewa fushin sabuwar gwamnatin Amurka. Da yake magana da sashen kamar na RFA a makon da ya gabata, ministan tsaro T-Ban ya ce za a soke atisayen na shekara-shekara karo na hudu wanda ake kira Golden Dragon a wannan shekarar saboda mummunan ambaliyar ruwan da aka yi a shekarar 2020 da ya barna sosai a ƙasar ya kuma haddasa ƙarancin abinci, ya kuma ambaci yakin da ƙasar ke yi da annobar COVID-19 da kuma wasu matsaloli da dama da gwamnatin ke buƙatar warwarewa. Atisayen haɗin gwiwar wanda aka shirya fara yi a ranar 13 ga watan Maris zuwa 17 zai tattara kusan sojojin Cambodia da na China 3,000 da za su yi atisayen harba harsasai ciki har da samun horo akan amfani da tankokin yaƙi da motocin sulke da kuma kwance nakiyoyi a makarantar horar da sojoji ta 78th Brigade da ke gundumar Kampot a lardin Chimkiri. Dangantaka tsakanin kasashen biyu ta karfafa a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan, yayin da kasashen macin duniya ke ci gaba da caccakar Cambodia akan rahotannin keta haƙoƙin bil'adama. Rundunar 'yan sanda ta ƙasar Haiti ta yi amfani da barkonan tsohuwa kan 'yan jaridan da ke macin rahotanni akan zanga-zangar lumana ta nuna adawa da shugaba Jovenel Moise a Port-au-Prince da aka yi a jiya Laraba. A cewar 'yan jaridar, 'yan sanda sun fara harba barkwanon tsohuwa ne don wargaza dimbin masu zanga-zangar da suka yi maci a kan titunan babban birnin. Suna rera waka cewa wa'adin Jovenel ya kare, ba ma son mulkin kama-karya. Bayan sun wargaza masu zanga-zangar, sai 'yan sanda suka koma kan 'yan jarida, suna harba musu barkwanon tsohuwa da kuma fesa musu wani abu da ba a san ko menene ba a fuskokinsu. A wani lokaci ma, wani sashen 'yan sanda ya harba barkwanon tsohuwa a cikin wata motar a Kolikura mallakar gidan rediyo da talabijin din Radio TV Pacific, wacce ke dauke da akalla mutane 10 suka tunduke motar da hayaki.
A gaida Hadiza Kyari ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, sojojin bataliya ta ɗaya da ke garin Dukku a jihar Kebbi sun samu kwarin gwiwar iya tunkarar matsalar rashin tsaro da ke sallala ta zaman lafiyar da aka san jihar da shi tsawon shekaru masu yawa. Rundunar sojojin ta karɓi motoci da babura daga gwamnatin jihar Kebbi domin taimakawa wajen samar da tsaron jihar baki ɗaya. Daga birnin Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoto.
Tabarbarewar tsaro a masarautar Zuru da ke kudancin jihar Kebbi ya yi sanadin mutuwar mutane da dama daga bangarorin da karkari da Fulani makiyaya waɗanda a da suke zaune lafiya da juna har da auratayya tsakaninsu na tsawon fiye da shekara 100 da suka gabata. Wasu rahotanni daga bangarorin guda biyu sun yi zargin cewa an kashe Fulani makiyaya da dakarkari da yawan su ya haura 174 a ƙananan hukumomin Sakaba, Danko, Sago, Fakai da Zuru waɗanda su ne suka haɗu suka yi masarautar Zuru. Ko a wani hari da aka yi a baya bayan nan a garin Mahaye cikin yankin Danko, Sago, an kashe mutane da dama haɗi da soja biyu kuma aka kona motar Hilux ta soji. Bisa ga wannan matsalar da ma makamantan hakan ne ya sa gwamnatin jihar Kebbi ta tallafa wa sojojin da ke aiki a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Kebbi ne Baballe Umar Yawuri yake hannunta motoci kirar Hilux guda 8 da babura guda 20 ga kwamandan Brigade ta 1 da sojojin Najeriya Brigade General Muhammadu Bello Wabili. Ya ce gwamnati ta san da cewa waɗannan ababen hawa sun yi kaɗan, amma dai tana ƙoƙarin samar da ƙarin wasu domin ta hakan ne za su iya yin aikin su cikin nasara. Sabon kwamandan na Brigade ta 1 Brigade General Muhammadu Bello Wabili, wanda bai jima da samun sauyin wurin aiki ba daga jihar Yobe, ya ce bayanin da ya samu da ya kama aiki a wannan brigade ya nuna cewa akwai bambancin matsalar tsaro idan aka kwatanta da inda ya fito, amma dai duk ya ce akwai ƙalubale a ciki. Ya ce zai amfani da ƙwarewar aikin da ya samu daga yankin arewa maso gabashin Najeriya domin ba da gudunmuwa ga magance matsalolin tsaro a yankin da ya dawo da aiki. Na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran tsaro Captain Yahaya J. Umar mai ritaya ko irin wannan tallafin kan iya yin tasiri wajen shawo kan matsalar rashin tsaro.
Yana da kyau in baka ba su ba zai yiwu ba because they need logistic support. Ka ce akwai abu ana patrol baka bari ya zuwa ba ta yaya zai maka ba zai yiwu ba. Ai zaka gani ana cewa security board for state kai ka zo ni da ka zo ka taimaka mun ni ma zan iya baka gudunmawa. Yana da kyau a yi shi, yana da kyau. Sai dai wallacin da ya kawo shi ne ya zama cewa an yi shi da zuciya daya da intention a garin za ka yi taimako din sai kai maka da miji kanka.
Idan dai gwamnatin jihar Kebbi ta cika alwashin da ta yi na ƙara samar da ababen hawa ga jami'an soji, yakan iya ƙara taimaka musu ga aikin samar da tsaro a jihar baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Uwar jiki na wannan makon za mu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji. cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma. Muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai yi mana bayani akan rabe-raben cutar, yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak, wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah ya ishe ba shakka kan ita wata cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. Amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kan takanta kansa din, zai cutu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka da zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din mai kyau. So a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da zai iya kama bil'adama. Akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon. Kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar shiga HIV/AIDS ko kamar tuberculosis nan ko kamar cholera. Kun ga su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam, kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa su game ya janyo shi mara lafiya, rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki, a shi jikin ne da kansa ya samu matsala. Wani tsare-tsare da tsarin jiki ya dinga tafiya a kai wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wato misalin irin wannan ciwukan shine kamar a ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa, ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini. To kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga, tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa, ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da fringe din su ke samun matsala su yi. To ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na jini wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala, ba wai a akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta, ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa, amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala na wasu nau'ikan jiki. To don haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali tafiki da cece da kuma yake abin nan. Wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama, Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells. Cells din nan kuma da suke jikinmu su ne kamar rukuni mafi ƙanƙanta na rayuwa a jikin ɗan adam, wanda kowace cell tana kamar zaman kanta ne, tana tafiyar da aikace-aikace, sukan taru su yi ƙungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda, wanda kowace wannan kaciguran suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata ake iya aiwatarwa. To cells din nan yadda Allah ya halicce su, kwayar halitta ba wai suna nan da adawuma ba ne, suna da kamar wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke. Akwai wa'adin rayuwa da kuma kamar yanzu misali muka ɗauki kamar kwayar cells na jini, kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini. Yawanci za ki ga wa'adin rayuwa su wata uku ne, bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu na kuma a sake haifar wasu, wannan ɗin kuma cigaba da ra'ayi cigaba da tafiyar da aikace-aikace.
Yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan, mutuwarsu da haifar su?
A'a, ba gaskiya ba yi da dangantaka da abinci, wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes, wasu wato su wannan genes ɗin kamar
kwayoyin halittu,
wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cikin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma ke faruwa a jikin bil'adama. So wannan jins ɗin su ne suke tafiyar da lokacin da suke decide lokacin da wa'adin mutuwar self ɗin yayi ko kuma bai ba. To a kwayar cutar matsalar cutar kansa, wa'annan jinsin in particular su ne ke samun matsala. Idan suka samu matsala